يا الله مهكا الله نيكاي نين روكا باروكيكا تهتو بويبا كودا مها تنبيا نيكيدا كودا مها تنبيا نيكيدا
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bibiyar yadda aka shekara da kuma inda al'umma ke son ganin canji a wannan shekara sai dai za a bi mu bashin alƙawarin da muka yi na tashi a ƙasar kamar yau a maimakon haka shirin domin iyali ya karbi bakuncin Dr. Musa Yahaya da mai ɗakin sa Safiya da ke zaune a Judge Wisconsin ta nan Amurka waɗanda suka bayyana fatarsu a matsayin iyali ga gwamnatin shugaba Trump da za a rantsar ranar Litinin idan Allah ya kai mu
godiya ga Ubangiji da ya kai ta ban cikin lafiya ta kamar cikin lafiya gaskiya shi ne jama'a musamman iyali da sauransu suna a sun dan fuskanci kalubale da suna wajen fuskar zamantakewa wajen fuskar samun abin zaman gari kamar kuɗi da sauransu haka so a fata na ga wannan gwamnati da take shigowa shine ta inganta musamman lafiyar jama'a ta inganta kuma harkar samun aiki ta inganta kula da dukkan al'umma a jama'a cikin al'umma domin haka ne za a samu cigaba kuma haka ne za a samu zamantakewa wanda ya kamata tsakanin jama'a ga baki daya da kuma al'umma ga baki daya. Fatan mu ne cewa wannan gwamnati mai shigowa za su yi kokari su duba al'amuran da ke damun jama'a musamman ta wajen zamantakewa, ta wajen kula da juna, ta wajen daidaituwa a cikin al'umma. Idan za su yi kokari su haka ina ga zai zama da taimako zai rage yawan bambance-bambancen ra'ayi da kuma bangarori da ake samu wanda mun ga irin waɗannan lokacin wannan zaɓe. Amma dai godiya ga Ubangiji cewa an zaɓa ta cikin lafiya ka kammala lafiya ba tare da an bigi ko mutum ɗaya ba ko an ji wani ciwo a ciki. Wannan wani abu ne wanda ya kamata a ce ƙasashen mu na Afirka masu tasowa su koya daga haka. Akwai bambancin ra'ayi amma duk wannan ba zai hana mu tafi tare mu zauna tare cikin salama da lafiya.
To uwar gida ke a matsayin ki na uwa, uwar gida, ɗaliba, ma'aikaciya, menene kike ganin yake kamar ƙalubale inda za a kwatanta da inda muka fito?
To a matsayin na uwa da kuma ma'aikaciya a fannin jarida da kuma sadarwa da kuma hanyar zamantakewar iyali gaskiya abin da nake gani a ƙasar nan da kuma abubuwan da ke faruwa a gida tun lokacin da na zo a lokacin da nake karatu da lokacin da na fara aiki abubuwan da na gani a ƙasar nan musamman ta fannin lafiya da kuma yanda suke kula da iyali wajen taimakawa da abin zama da kuma rayuwarsu ta iyali lafiyarsu kamar misali lokacin da na haifa a nan ƙasar na samu taimako sosai irin hanyar asibiti da sauransu to akwai bambanci sosai kuma akwai abubuwan da fata na inda a ce a gida ana yin irin wannan Najeriya zai kasance abin taimako sosai da mazaunan Najeriya iyali da iyali gabaki ɗaya
to
musamman mata wajen haihuwa da sauransu to yanzu fannin sabon gwamnati da muke fuskanta fata na shi ne kamar yadda suka saba da kula da iyali da kuma yadda suke taimakon mutane wanda ba su da shi da kuma ƴan makarantu fata na shi ne za su ci gaba da wani haka domin suna taimaka sosai kuma abinda abubuwan da suke yi abu na gari ne sosai wanda kowace ƙasa ba ta so a ce ana yin irin wannan abubuwan da suke yi.
To, doctor, menene kake ji tsakanin waɗanda suka fito ƙasashen waje musamman ƙasashen nahiyar Afirka game da wannan gwamnati? Akwai wani abin da suke fargaba ko kuma akwai wani abin da suke sa zuciyarsu gani da zai taimake su?
Akwai abubuwa da dama. Mutane da yawa musamman masu tasowa daga ƙasashe kamar na Afirka da sauransu. Wannan lokaci mutane na kokwanto wace irin alƙibla wannan gwamnati mai shigowa za ta tosa musamman na barin mutane su shigo kasan nan domin karatu domin aiki da sauransu. So da yake wannan ƙasa ƙasa ce mai aiki tare da tsari, fatan shi ne cewa wannan gwamnati mai shigowa irin abin da suka dinga faɗa kafin zaɓe ba zai zama abin da za a iya gani an za su yi ba, musamman na wajen rage shigowar mutane ko kuma tsaurara shigowar jama'a cikin ƙasar nan ko ma waɗanda ke a ciki. So waɗannan abubuwan na cikin kokarcin da mutane ke yi a kai, amma dai kamar yadda na faɗa ji ke ƙasa ce mai tsari, komai yana tafiya bisa yadda aka tsara. So fatan shi ne cewa mutane za su samu damar su zo su yi aiki, su samu damar su walwala, su samu damar yadda za su taimaka gina wannan ƙasa da kuma taimakawa wajen iyali da sauran 'yan uwa a wurare daban-daban.
To Madam Sophia, a fannin ilimi akwai waɗanda suke nuna damuwa dangane da batun tsarin ilimi kamar yadda tsarin tarbiyyar ƴaƴa ya bambanta da yadda aka saba gani a gida Najeriya. Kina ga za a samu sauyi ƙarƙashin wannan gwamnatin?
To, a dai yadda nake gani, gwamnatin da ke shigowa suna ba da muhimmanci ga iyali, mu da muka taho daga ƙasashe na Afirka. Na san akwai ƙalubale ga tarbiyyar yara a cikin, amma yawanci dai muna ƙoƙari mu ga cewa abubuwan da aka koyar da mu a gida, abubuwan da suke a gida yaran suna fahimta suna yi. So abinda nake gani a nan ƙasar, gaskiya sabon gwamnatin za ta ci gaba da sa hannu ga tarbiyyar yara kuma da yadda iyali za su zauna cikin kwanciyar rai da lafiya. Mu kuma wanda muka taho daga ƙasashe daban-daban ba za mu fasa yadda aka koyar da mu yadda za mu ci tarbiyyar da yaran mu ba. Suna ƙoƙarin wajen koyon yadda muke a gida kuma suna yin shi a nan.
To doctor, inda kuke, menene muhimmi yake sha muku kai ko da kuke baki waɗanda suka fito musamman daga ƙasashen Afirka?
Akwai abubuwa da dama, musamman idan mutum ya tsaya ya duba ya ga dangantaka tsakanin mazauna wannan wuri ko kuma dangantaka tsakanin waɗanda suka so daga wajen surare zuwa wannan wuri. Yawanci mutane sun duba sun ga misali kamar harkar tsadar rayuwa, yadda abubuwa suka kasance, akwai yanayi kuma na rashin isasshen aiki da kuma dai sauran abubuwan haka waɗanda mutane suka duba suka gani suke tunanin cewa canza ko kuma zaɓen wannan sabon gwamnati zai iya magance waɗannan al'amura da ake fuskanta a wannan yanayi. Duk da yake waɗannan al'amura ba nan ƙasa kaɗai ba ne, akwai su a ko'ina a cikin duniya da baki ɗaya an fuskanci waɗannan matsaloli na tattalin arziki da sauransu, amma dai a waɗannan na cikin al'amuran da mutane suka duba suka gani suke tunanin cewa wannan gwamnati mai shigowa wataƙila za ta iya magance waɗannan abubuwa waɗanda muna gani a nan kuma abubuwa ne da ke aukuwa a kusan ko'ina a cikin wannan ƙasa ta Amerika.
To Madam Sophie, zamani ya canza ko a gida a Najeriya, waɗanda ƙalubale za ki ce kuna fuskanta a matsayin kamar iyalai a zamantakewa da renon ƴaƴa a wannan ƙasa?
To akwai ƙalubale da dama waɗanda 'yan Afirka mazaunan Turai kan iya fuskanta, musamman a fannin tarbiyyar iyali sakamakon bambancin al'adu da tsarin rayuwa. Mun san dai yadda muke ba daraja ga al'adunmu na gargajiya a gida da kuma yadda aka koya mana tun muna yara. Horon yaro da yadda yara za su girmama na gaba da su. Ko da yake a nan ƙasar ma yara ana koya musu yadda za su girmama na gaba da su, yadda za su girmama iyayensu, amma dokoki wanda ya shafi horon yara akwai tazara ko kuma akwai bambanci sosai da dokokinmu na gida. Yanda ake horon yaro, yanda ake tsawatar ma yaro, ba haka ake yin shi ba a nan. Sun yadda da cewa yaro zai koya wajen fahimta, wajen bayani da sauransu.
Sai dai kash kin kwaso bayani Madam Sophia, amma lokaci ya yi halin nasa, saboda haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa mu ƙara tsunkuro wannan bayanin. Muna yi wa sabuwar gwamnatin da za ta karɓi mulki mai zuwa a nan Amurka fata alheri. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa, za mu sake gayyata Dr. Musa da iyalinsa domin nazarin jawabin da shugaba Trump zai gabatar bayan daukar rantsuwa da kuma jin tasirinsa ga iyali. Kafin nan a madadin bakin namu uwar gida da mai gida Dr. Musa Yahaya da mai ɗakin sa Safiya da kuma Dadi Balawe da daidaita sautin shirin Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin mu.